الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديقة وتن رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda yazo daidai da 1 ga watan 3 a Gregorian calendar 2025 da ikon Allah da izinin Allah da horewa irin ta Allah da farala irin ta Allah subhanahu wataala Allah ya sake dawo da mu wannan shekara cikin lafiya da kuma kyautata zaton cewa muna da imani ga baki daya domin ci gaba da tarjumar ma'anonin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyetti a nan cikin fadar jihar gombe a anguwar bolari akan titin mai tama yusuf sule muna godewa Allah subhanahu wataala da ya sake bamu wannan dama wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bamu kasance masu shiryuwa da kuma yin dabara dan isowa wannan rana da wannan lokaci ba ba dan Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya shiryar da mu ba dan haka muna gode masa subhanahu wataala akan wannan falala da ya mana Allah ka kara mana cikin falalarka abu na biyu mun gode wa Allah da Allah ya bamu lafiya da karfin jiki da zamu iya gabatar da ibada ta azumi da kuma ibada ta wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan lokaci akwai da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki bai iso su wannan wata mai alfarma ba akwai kuma da yawa waɗanda Allah ya iso da su suna raye amma ba su da damar azumin kai zuwa gurin tafsirin ma ba su da dama wasu yanzu suna gida a kwance wasu suna asibiti wasu ma ba sa iya motsa jikin su suna dai kallon mutane ne da idanunsu ba dabara muka fi su ko iyawa ko zulliya ko zane ko wani abu da muka bawa Allah Allah ya mana falala mu muka iso wannan lokaci ba yasa babu asararre sama da wanda Allah ya bashi dama ta lafiya da lokaci amma yake amfani da ita har wannan damar ta kubuce bai yi amfani da ita wajen yi wa kansa gyara ba Allah kar ka sa mu asara wannan lokaci ya Allah kada Allah ka jarrabe mu da asara waɗannan kwanaki masu albarka ya Allah Allah ka saita zukatan mu da gabobin mu akan bauta maka a cikin wannan wata mai alfarma ya Allah kamar yadda aka sani muna gudanar da wannan tafsiri tun shekaru kusan 10 da suka wuce wanda mun dauko wannan tafsiri tun daga suratul jumu'a muka yi kasa muka sake daukowa daga ahqaf muka taho zaman hadu da jumu'a wanda abinda ya saura mana surori ne guda biyu suratul mumtahina ko mumtahana da kuma suratu al-hashr in ban manta ba suratul safi so muna godewa Allah da Allah ya kawo mu wannan lokaci kuma ya bamu dama domin mu yi wannan karatu muna roƙon sa abinda muka yi daidai a shekarun da suka wuce da kuma wanda zamu yi a wannan shekara Allah madaukakin sarki ya karba mana da ni da ku baki daya wanda muka kuskure ko ta fassara ko ta karancin ilimi ko ta rahin tsananta bincike yasa muka yi wata gurguwar fassara ko gurguwar ma'ana ba da gangan muka yi ba Allah ka karba a matsayin uzuri ka yafe mana da ni da ku gabaki daya muna addu'a abinda zamu yi yanzu daga nan har zuwa lokacin da Allah ya deba mana Allah ya karba mana da ni da ku gaba daya wanda zamu aikata na kuskure ko wajen fassara ko wajen bada ma'anar aya ko hadisi ko wajen karancin sanin yaran larabci yasa muka gurgunce wajen ma'ana ko fassara muna addu'a da ni da ko Allah ya fe mana ya Allah muna kamun kafa gare ka da dukkanin ayyukan mu na alkhairi da dukkanin wata ibada da muke yi wajen ganin cewa mun nemi yardarka Allah madaukakin sarki ka karba mana wannan aiki Allah ka sa dan kai muke yi Allah kar ka sa mu cikin asararru da waɗanda za su yi aiki a tattara a yaba musu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kan iyayen mu wanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke raye kuma Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi dukan mu da mu da rayayyun da matattun Allah ya taimake mu ya hada mu da manzon Allah a cikin jannatul firdausi akwai bayanai da za su biyo baya wala Allah bayan mun tsaya da tafsiri amma a yanzu ba tare da jan wani dogon magana ba za mu fara karatu domin watan karatu ne watan qur'ani ne ba za mu cika junan mu da maganganu ba dan haka kai tsaye za mu tashi akan wannan sura mai albarka surar da za mu tashi ita ce suratul mumtahana ko kuma mumtahina jazal qira'atu bi kilal wajhaini ya halatta a karanta da kowace fuska gaba daya ko dai a ce mumtahana ko a ce mumtahina suratul mumtahana ko mumtahina malamai tafsiri kaf bas yi sabani ba akan cewa madaniya ce ko surorin da zaka samu an saba akan ina suka sauka wasu su ce a makka suka sauka wasu kuma su ce a madina wasu su ce wasu ayoyin su a makka wasu su ce wasu ayoyin su a madina to amma ita wannan suratul mumtahana duka malamai sun hadu kaf na ulama'ul qur'an da kuma ulama'ut tafsir malaman ulumul qur'an da malaman ulumut tafsir sun hadu akan cewa wannan sura madaniya ce babu wani wanda ya saba cikin su gaba daya sannan wannan sura tana dauke da ayoyi guda 13 tuf-tuf an sanya mata suratul mumtahana ne li dhikril imtihani fiha saboda an fadi wata aya da aka yi umarni wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ainihin wato mata suka zo masa suna masu miyasa mubaya'a da kuma mika wuya zuwa gare shi to ya jarraba su domin tabbatar da imanin su na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba yasa aka ce suratul mumtahana surar jarabawa surar tax surar gwadawa na fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ka samu ci jarabawa duniya da lahira ga baki daya abubuwan da suka surar ta kunshi abubuwa da yawa amma mafiya muhimmanci daga cikin su abubuwa ne guda uku yadda malamai suka faɗa na farko wannan sura tana nuna mana yadda ya kamata mu rungumi ƴan uwanmu musulmi mu yi fatali da watsi da kafirai da arna na fata an gane musulmi shine naka musulmi shine abokin tafiyarka kar ka yadda ka kaunaci kafirai irin kauna da za ka yi wa musulmi ko da za ka yi wa addinin Allah wannan ba daidai bane Allah ya ja kunnan mu'minai a cikin wannan sura wajen jan hankalinsu akan wannan abu na biyu wannan sura ta nuna mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da annabi da sahabbai da kuma uzuri wa wanda ya kuskure ko ya abi abun da ba daidai ba bisa ga kuskure ko bisa ga wani yanayi da ya tsinci kansa a ciki matukar musulmi ne ba kafirci yayi ko kuma munafurci ba to musulunci yana daga mar kafa kuma yana masa uzuri zamu zo mu ji dalilin da yasa wannan sura ta kunshi wannan ma'anar abu na uku na karshe shine surar tana nuna mana kadaituwar Allah subhanahu wataala da kuma tsantsar biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa gaba ɗaya domin ta zo da maganar koyi da annabi Ibrahim da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sa mu karanta abin da yake cikin ta daidai wanda yake na kuskure kuma Allah ya yafe mana ala ramma bismillah
وقد كفروا بما
Subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wadanda kuka yi imani da Allah, Allah ka sa mu cikin wanda muka yi imani da Allah. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, kar ku riki makiyana kuma makiyanku awliya'a, masoyan juna ko masoya ko ababan kauna. Tulquna ilaihim bil mawaddati, kuna masu nuna musu so da ainihin wato kauna. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq, bayan ku haqiqa sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya, shine al-Qur'ani ko kuma addinin musulunci. Yukhrijuna ar-rasula, hatta kai matakin da suna fitar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka. Wa iyyakum, ba shi kadai ba, kuma har da ku, ta kai suna korar ku, suna fafarar ku, suna dukan ku, suna karkashe ku, suna korar ku daga garin Makka. Ba wani abu kuka yi musu ba, dalilin kawai shine an tu'minu billahi rabbikum, saboda kun yi imani da Allah mahaliccinku. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, wannan malamai suka ce suna da alaka da la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, wato kar ku riki makiyanku kuma makiyana a matsayin masoya, inda gaske kun fito ne daga garin Makka kun dawo Madina domin ni dan yarda da ku dan saka ku a aljanna. Ina fata an fahimta. Shine in kuntum kharajtum jihadan fi sabili, in kun fito wannan yaki, kun fito kun yi hijira, kun fito kun kaurace wa garin Makka, kun shiga Madina dan ku yi damarar yakar kafirai dan ni, to la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Na fata an gane. Kar ku riki makiyana kuma makiyanku a matsayin abokan ga abin nan, abokan soyayya. Wabtiga amradati, kuma idan kuna neman yarda ta, tusirruna ilaihim bil mawaddati, kuna masu sirranta musu kauna, kuna gaya musu wani sirri dan ku nuna kuna ainihin wato san su, kuna tare da su. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, alhalin ni ne na fi ku sanin abin da kuka boye da kuma abin da kuka bayyana, ina sane da komai. Dan kun yi wani abu a sirce ko a boye, kar ku dauka ban sani ba, wallahi zan sani kuma zan bawa annabi labari. Wa man yaf'alhu minkum, Allah ce duk wanda ya aikata haka daga cikin ku, faqad dhalla sawa'as sabil, haqiqa ya ainihin wato bata hanya madaidaiciya hanya wacce take mai kakkiya. To kafin mu je zuwa ga ayar gaba, bari mu duba dalilin saukar wannan aya kamar yadda malamai suka kawo, domin mu ji menene ya faru. Allah madaukakin sarki yake waɗannan maganganu wanda suke masu kama hankali da kuma firgita zukata, cewa kar mu riki kafirai, kar mu riki makiya Allah a matsayin abokan soyayyar mu. Malam yace sababu nuzuli sadri hazihi sura al-karima qissatu Hatib ibn Abi Balta'ata, dalilin saukar farkon wannan sura kamar yadda muka ji shine wata kissa ta wani sahabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran sa Hatib ibn Abi Balta'a. وذلك ان حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين, شي wannan Hatib din da muke magana yana daga cikin wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wa kana min ahli Badr aidan, kuma yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar. Kuma kun sani duk waɗanda suka halarci yakin Badar suna da wata daraja ta musamman a gurin Allah. Wa kana lahu bi Makkata auladun wa malun, to yana da ainihin wato yaya da dukiya da iyalai a garin Makka, gashi kuma ya baro Madina. Walam yakum min quraishin anfusihim, baya cikin walam yakum min quraishin, baya daga cikin quraishawa, anfusihim akan kawunan su, bal kana halifan li Uthman, ya kasance halif ne na Uthman dan Affan. Falamma azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala fatihi Makka, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azamar ya je domin yakar garin Makka dan ya kwato ta ya bude ta, lamma naqaba ahlu hal ahada, lokacin da kafiranta suka warware alƙawarin yarjejeniya da suka yi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, fa amara nabiyul muslimina bit tajhiz li ghazwihim, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wato sahabbai da su kimsa su shirya domin ainihin wato yakar mutanen Makka saboda warware alƙawari da suka yi da yarjejeniya da aka yi da su. Wa qala har ma annabi yayi addu'a yace Allahumma ammi alaihim khabarana, Allah ka game su da labarun mu cewa lalle mun shirya zamu fatattake su zamu yake su. Na fata an fahimta, dan su firgita su razana akan abin da muka yi niyya. Fa amada Hatiban Hatibun hadha fakataba kitaban wa ba'athahu ma'a imra'atin min quraihin ila ahli Makkata, to shi wannan Hatib ibn Abi Balta'a sai ya rubuta takadda sai ya tura garin Makka a hannun wata mata, yace ta je ta gaya wa kafiran Quraishawa cewa ga wani bangare na shirin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi domin zuwa a yake su. An gane? Ta'ala ala dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istijabatu lidu'aihi, yawa yukhbiruhum ko yu'limuhum bima azama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min gazwihim, yana mai sanar da su abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kimsa na yakarsu. Liyattakhidha bidhalika indahum yadan, dan ya samu wato dama a hannunsu su kare madukiyarsa. Fattala Allahu ta'ala ala dhalika rasulullahi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama, sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato bayyana wa Annabi sallallahu alaihi wasallama istijabatan lidu'aihi, saboda wacce addu'ar da yayi. Ina fata an gane. Sai Allah ya nuna wa Annabi cewa ga fa abin da ke faruwa. Fa ba'atha fi atharil mar'ati fa akhadha alkitaba minha, wa hadha bayyinun fi hadha alhadith almuttafaqu ala sihhatihi, annabi sai ya aika aje a karbo wannan takarda a hannun wannan mata, wanda ga hadisin da Bukhari ya rawaito zamu ji yadda kissar ta faru dalla dalla. Ya tabbata daga Ali dan Abi Talib, Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi. Ali dan Abi Talib yace ba'asani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya aike ni ana wa Zubairu wal miqdadu, da ni da Zubairu dan Awwam da miqdadu ibnul Aswad, waɗannan sahabbai guda uku, Ali dan Abi Talib, Zubairu dan Awwam, miqdadu ibnul Aswad. Fa qala, sai annabi yace mana in taliqu, ku tafi hatta ta'tu rawdata khatin, har sai kun je lambun Khakh, wani lambu ne tsakanin hanyar Makka da Madina. Annabi yace sai kun je daidai lambun Khakh, to daidai gurin, fa inna biha za'inatan ma'aha kitabun fakhuduhu minha. A daidai lambun Khakh, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace akwai wata za'ina, wato rahila, mata mahayar doki ko mahayar raƙumi, wata mata akan raƙumi ko akan doki, ita ce za'ina. Yace tana tare da wani wasiƙa da aka rubuta don a tona mana asiri cewa muna shirin zuwa mu je mu yaƙi Makka. Fakhuduhu minha, ku karɓo mun wannan takarda ku kawo mu. Fantalaqna, sai muka tafi, ko ta'ada bina khailuna hatta ataina ar-rawdata, wato dawakin mu suna mana bincike, ma'ana suna shinshina hanya, suna neman ina wannan mata take. Ina fata an fahimta. Hatta ataina ar-rawdata, har san da muka isa wannan tafki ko wannan lambu. Fa idza nahanu biz-za'ina, sai ga mu ga wannan mata akan raƙumi ko akan doki. Kulna, he muka ce mata, akhrijil kitaba, ba mu wasiqa. Kala, sai ta ce, mama i kitabu, ba wata wasiqa a hannuna. Kulna, sai muka ce mata, la nukhrijanna al-kitaba aw nalqiyanna thiyaba. Ko ko dai ki ba mu wasiqa, ko kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, mai miki tsirara, mi waje-waje da ke, sai kin fitar da wasiqa, mu cire kayanki duk gaba daya, kawai ɗayan biyu, ko ki ba mu wasiqa ko za mu miki tsirara. Qala, marwayaci yace, fa akhrajatil kitaba min iqasiha, sai ta fitar da wasiqa daga cikin kitsonta ko daga cikin gashin kanta. Fa akhadnal kitaba fa ataina bihi rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, yace sai muka karbi wannan wasiqa, sai muka kawo wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Fa idza fihi min Hatib ibn Abi Balta ata ila unasin min al-mushrikin bi Makkata, da aka bude wasiqa, sai aka ga cewa wasiqa ce daga Hatib dan Abi Balta ata zuwa ga wasu mushrikai daga cikin garin Makka. Yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yana mai tona asirin wani shiri da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi domin yakarsu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya Hatib ma hadha, da aka karanta wannan wasiqa, Hatib yana tsakiyar sahabbai, annabi yana tsaye, sai manzon Allah ya juyo ya kalli Hatib ibn Abi Balta'a, sai ya ce, ma hadha ya Hatib, Hatib meye kuma haka? Yanzu kai ne zaka rubuta takarda ka aika wa kafirai, kana ba su labarin abin da muka shirya zamu yi? Hatib kai ne da wannan aiki? Ina fata ana fahimtar magana. Ma hadha ya Hatib? Qala, sai Hatib ibn Abi Balta'a yace, la ta'jal alayya ya rasulullahi, don Allah a saurare ni, kar ai gaggawar yanke hukunci a kaina, a dan saurara, ina da jawabi, ina da bayani. Wannan dalilin yasa malamai suka ce, duk abin da aka zo aka ce maka wane yayi, ka ce to naji. Kar ka yadda ka yanke hukunci cewa okay, ashe dan iska ne, ashe mugu ne, ashe munafiki ne, ka an'ante maganganu ba tare da ka tsaya ka bi diddigin maganar ya take. In ma ta tabbata ya aikata, to wannan uzuri yake da shi. Me dalilin da yasa ya fada? Me dalilin yasa ya aikata? Me dalilin da yasa haka ta faru? Da haka Hatib sai yace, la ta'jal alayya ya rasulullah, manzo Allah dan saurare ni, ina da jawabi, kar ai gaggawar yanke hukunci akan takardar nan, ina da bayani. To in mutun yazo da wannan, dole a saurare shi. To annabi dama ko baya gaggawa, yakan yi abu biddiqa, sai ya bi diddigi ya tabbatar da me ya faru kafin ya yanke hukunci. Sai ce, inni kunti imru'un mulsaqan ko fi quraish wa lam akun min anfusihim, ni dai da ka ganni nan ina damfare ne da Quraishawa, na zama ɗaya daga cikin masu hidima wa wasu daga cikin su, amma ni bana cikin Quraishawa kuma bani da dangi a cikin garin Makka, bani da mutane waɗanda suke dangi na ne a garin Makka sai iyalai na da ƴaƴa na da mata na da dukiyata. Mun yi hijira mun bar su, kowa anan yana da wanda idan wani bala'i ya taso wa danginsa da iyalansa akwai masu tsaya marsu kare masa dangi da iyalai. Ni kadai haɗin ni ne bani da kowa a garin Makka sai ƴaƴana da matana. Ina fata an fahimci magana. Mulsaqan fi quraish walam akun min anfusikum wa kana man ma'aka min almuhajirin lahum qarabatun, su ko wanda suke tare da kai daga cikin sauran sahabbai wanda suka yi hijira suna da makusanta a garin Makka. Yahamuna ahlihim bi makkata, za su kiyaye musu iyalansu a garin Makka idan wani abu ya taso. Fa ahabbtu id fatani dhalika min an-nasab fihim an attakhidha fihim yadan yahamuna biha qarabati, dan haka sai nayi wannan dabarar na dan rubuta musu wani sirri dan su ji kamar ina tare da su. Ina fata an gane cewa fa ga annabi yana shirin zuwa yazo ya yake ku, ku dan shirya. Yace na yi haka ne dan su dan ji a jikin su kamar ina tare da su, wannan yasa idan an zo za a farwa iyalaina su kare min su ba za su ainihin wato bari a yake su ko a cutar da su ba. Ina fata kun fahimci magana. Wa ma fa'altu dhalika kufran, Hatib ibn Abi Balta yace wallahi manzon Allah ban aikata haka dan in kafirce wa Allah ba, ban aikata haka dan kafirce ba. Walartidadan, ba na yi haka dan ne ridda ba an dini gabarin addini na ba. Walaridan bil kufri, kai ban ma yarda da kafirai ba ba'dal islami, bayan ina cikin musulunci. To bari ku ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, rasulun bi ghairil wahyi la yatasarraf, annabin da in ba da wahayi ba baya juyuwa, bai magana, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, baya gaggawa, wala yaskhabu fil aswaq, baya ihu a gari, baya yin abu da hayaniya da zafin kai, yakan bi a hankali ya gano matsala sannan ya magance ta cikin ruwan sanyi. Kaji farin jakada babba dan Abdullahi ka Ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha, an gane magana da kyau ko? To manzon Allah yana jin wannan magana ta Hatib sai yace innahu sadaqakum, abinda Hatib ya gaya muku gaskiya ne. Allahu akbar, yace duk abinda Hatib din nan ya faɗa gaskiya ne, bai kafirta ba, bai yi ridda ba, ba ya yarda da kafirai bane, yana kaunar su, a'a yayi haka ne saboda tunaninsa zai samu kariya daga gurin wasunsu saboda kar a farwa iyalansa. Shi ne gaskiyarsa, abin da ya faɗa haka ne. An gane magana da kyau ko? Faƙala Umar, to akwai maza fada ma a fadar manzon Allah, in abin sanyi ya zo akwai masu sanyi, in na zafi kuma ya zo akwai masu zafi. Umar sai ya ce da'ani adribu unuqahu ko au unuqa hadhal munafiq ya rasulullah, manzon Allah ka banni in saru wayan wannan munafikin, in sare mar wuya kawai, wannan ai munafiki ne, ya zai mana haka? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wa Umar da sauran sahabbai, innahu qad shahida badaran, ai daga cikin alherin sa ya halarci yakin Badar. Ina fata an fahimci magana. Ma yudrika, wa ya sanar da kai, la'alla Allah tala ila ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum, lokacin da ake yakin Badar Allah ya leko ya kalli sahabbai yace ku aikata duk abin da kuka ga dama daga ranar da aka gama yakin nan, na gafarta muku, ba abin da zan kama ku da shi idan kiyama ta tashi. Yanzu in kai ne he kai mi ka ce okay ta, wato kace Allah mi ya abin da muka ga dama ko, to fa za a yi ta. Ina fata an fahimci maganar. Wallahi sai kai mi ka kawai ka rebo abubuwa kawai, ana taba ka kace ai annabi ya ce mana mi ya abin da muka ga dama ba matsala, amma wallahi sahabbai he suka ƙara daura damara mana. A lokacin ne ma suka ci suka ji cewa yanzu ne suka cancanci biyayyar Allah ta hakika, suka ƙara nisantar shirka, suka ƙara nisantar sabo, suka ƙara nisantar duk wata matsala wadda take da alaka
da sabawa Allah subhanahu wataala. A lokacin sahabbai suka dauki wannan a matsayin guziri ko kuma a matsayin tukuici na wannan sakon da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu. Marmaza marmaza kowa ya ƙara zage damtse dan ganin cewa ya aikata abin da ya dace, dan ganin cewa yayi abin da ya kamata. To a wannan gabar malamai suna fitar da wasu fikihu guda uku wanda suka shafi zamantakewa da musulmi ɗan uwanmu, wanda yana da kyau mu tsaya mu tsandare mu fahimci waɗannan abubuwan, domin rashin kula da waɗannan abubuwan da rashin kai hankali zuwa gare su ya sa muna yanke wa da yawa daga cikin al'ummar mu hukunci ba tare da yi musu uzuri ba. Yanzu kun ga na farko Annabi Muhammadu bai gaggawa ba wajen yanke hukunci akan Hatib, wanda idan ka dauki wannan mas'alar ta saurin yanke hukunci akan mutane yau yana daga cikin abin da yasa da yawa muke afkawa junanmu akan abin da bai kamata mu afkawa junanmu ba. Haka ne ko ba haka ba adaran mu? Annabi yace duk da wannan abin da Hatib yayi ku bar shi yayi jawabi. Abu na biyu, Annabi yayi wa Hatib ibn Abi Balta ata uzuri da ya karanta abin da ya faru da shi yasa wannan abin ya kasance. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gaskiya ya faɗa muku an karɓi uzurin shi. Yau an waye gari mutum zai yi abin da ba daidai ba yazo ya karanta duk uzurin duniya a ce ƙarya kake munafikin Allah ba mu yadda ba. Duk yadda za a yi ba za a yadda da uzurin sa ba. To wannan yana daga cikin masifa. Allah ya jarrabe mu da wannan ɗabi'a na rashin karɓar uzuri daga ƴan uwan mu. Abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gabatar da wata hasana da Hatib yayi wanda ta danne sayyi'ar da ya aikata yanzu. Haka ne ko ba haka ba? Wanda malamai suke cewa taqdimul hasanati ala sayyi'ati. Dama waɗannan halaye guda uku ana buƙatar musulmi da su. Na farko al-udhru an badirati, yi wa mutum uzuri da gaggawa. Kar ka yadda daga mutum ya yi abu ka yanke mar hukunci kamar uzuri a karan farko. Abu na biyu, taqdimu hasanatihi ala sayyi'atihi, gabatar da munanansa akan abin da ya yi wanda yake ba daidai ba. Kafin Hatib yayi wannan ya je yakin Badar ya yi sallah, an yi azumi da shi, an yi zakka, an yi kaza, duk wani aikin musulunci da Hatib aka yi yau sai aka samu kuskure guda ɗaya, kuma ya faɗi dalilin da ya sa wannan kuskuren ya faru. Don Allah ya dace a kafirta Hatib akan wannan? Don haka manzon Allah ya ce a Hatib bai kafirta ba, ku yi masa uzuri. Sannan Annabi ya marmaza ya ɗauko wani abinsa mai kyau ya ɗora akan wannan mummunan da ya aikata. Ya ce domin Hatib ya halarci yaƙin Badr kuma Allah ya kalli mutanen Badr, domin ita la'alla fa in ta zo daga gurin Allah ko Annabi Muhammadu to fa tana fa'idatar da tabbas ne. Kar ku ji Annabi ya ce la'alla Allah hattala ala ahli Badrin, ku ɗauka cewa litaraji ne, a'a lil ithbati ne. Annabi tun da ya faɗa maganar ta tabbata. Nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarraf, baya magana ta harbati irin yadda ni da kai muke yi. In magana ta fito daga bakinsa ko da wasa ne to gaskiya ce. Yasa wata tsohuwa jama'a ta zo gurin Annabi Muhammadu ta ce ya rasulallahi aimana addu'a mu samu aljanna. Sai manzo Allah ya murmushi ya dariya kalle ta yace ke baiwar Allah ai tsofi ba za shiga aljanna ba. Tsohuwa sai ta yi larabta sharka ta zube a gaban manzon Allah tace mun shiga uku mun lalace, tsofi ba za shiga aljanna ba. Annabi yace baiwar Allah dan Allah ki hakuri, wasa nake miki, abinda nake nufi shine ba za ki shiga aljanna da wannan ya mutsutsuna man tsufa ba, da wannan mace kulacin ba. Ina fata an fahimta. Ba da wannan zaki shiga aljanna ba, sai Allah ya mai da ke gau da ke sal da ke
sannan sai a shigar da ke aljanna. Ta ce haba ko da na ji ya Rasulullahi, sai ga kofuwa ta miƙe mala, amma da ta ragwabe gaban annabi za ta mutu. Annabi ya ce rufabin asiri, tashi ba haka nake nufi ba. Ina fata an fahimci magana. So idan ya faɗi magana ko da da wasa ne, gaskiya ce. Akwai wani sahabi ana ce masa Zahir, annabi yana masa wasa idan ya zo Madina, sai ya tafi gidan annabi sai ya kai ɗan saƙo irin na ɗan cikui haka, da ɗan dankali, da ɗan kuli-kuli na ƙauye, da ɗinya, da ɗan kanya, ya kai wa manzon Allah. Sannan sai ya wuce kasuwa, sai je sayayya, kuma sai ya wuce ƙauyensu. Wata rana ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu annabi baya nan. Ashe shi ma annabi ya tafi kasuwa ko ya je wani uzuri? Da manzon Allah ya dawo, sai aka bashi labari, ai Zahir ya zo bai same ka ba. Annabi ya faɗi wata magana, ya ce Zahir namu ne a ƙauye, in kuma nasa ne a birni. Ma'ana shi Zahir mutuminmu ne ɗan ƙauye, mu kuma mu ne mutanensa ‘yan birni. Muna son mutanen ƙauye, mutanen birni su ma suna son mu. Annabi kaga ya faɗi wannan dan kamar raha haka ko wasa ko? Malamai suka ce ya tabbata ɗan aljanna. To ba wannan ba, annabi sai ya tafi kasuwa yana neman ina Zahir yake. Yana cikin tafiya sai ya gamu da shi, ya je ya tsara kayansa yana daga, yana ya jama'a ku sai wannan yana da kyau, yana da araha, in kun saya zai muku amfani, riyal kaza ne ko kuma dirhami kaza ko kaza kaza. Yana daga kayansa yana sayarwa, sai manzon Allah ya lallabo ta baya, sai ya zo sai ya rima masa irin wannan rufa ido da yara suke yi. Sai annabi ya rufe masa ido ta baya, yace ya jama'a ga bawa, ku zo zan sayar muku da bawa. Duk wanda yake son bawa ya zo yayi mun ciniki in biya, ya biya. Kaga raha irin ta manzon Allah mala, mutumin ƙauye annabi yake wa raha mala, yana masa wasa. Zahir da ya juyo ya kalli manzon Allah yace ya Rasulullahi, kuma ni zaka sayar? Yace to ko wanda ya sayar da ni zaka, ai ba zaka samu kuɗi mai yawa ba. Wanda mutumin ƙauye bai ci nama ba, bai ci kaza ba, duk a rami a kwanjama a mokaɗe a lalace, ai ba abin da zaka samu. Yace idan tajiduni kasidan ya Rasulullah, ya Rasulullah zaka same ni, ba ni da araha, abin nan ba ni da tsada, arahar banza za a saya. Ina fata an fahimta. Sai manzon Allah yace lakinna anta indallahi ghalib, sai dai kuma kai mai tsada ne a gurin Allah. Kana kallon kanka mai araha, to kai mai tsada ne a gurin Allah. Malamai suka yi ondalayin wannan kalma, suka ce Zahir ya zama ɗan aljanna, ɗan azalla, ɗan aljanna ma mai lasisi. Kun ga wasa annabi yayi, amma magana ta zama me? Ta zama gaskiya. To haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Dan haka al-udhru an bajira, yi wa junanmu uzuri da gaggawa. Taqdimul hasanati ala sayyi'ati, gabatar da mu kyawawan mutum akan munanan shi. Ina fata an fahimci magana. Sannan abu na uku shine wato tuntubarsa, shine a bar mutum yayi magana, wato adamul ajalati alaihi, rashin gaggawa akan mutum. Kar a yi masa gaggawa, a bar shi a ji jawabinsa, a ji menene uzurinsa kafin a yanke mar hukunci. Jama'a kuna fahimta da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Da haka yace innahu qad shahida badran ma yudrika la'alla Allahu tala ala ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaita shi a cikin Kitabul Magazi. To annabi ana gama wannan kissa ne na abin da ya shafi Hatib da yunkurin da Umar yayi zai sare shi. Manzon Allah yace a bashi yana da uzuri. To ana gama wannan magana sai ga Jibrilu da wannan sura, shine ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Na fata an fahimta. Akwai wata riwaya a cikin Bukhari wanda ta zo da kwatankwacin wannan ma'ana, lakinnal riwayataini lahuma mutaqaribatul ma'ana, sai dai da riwayar da muka karanta da wacce take gaba da ita suna da ma'anoni makusanta wajen fassara wannan kissa. Dan haka la hajata ila qira'ati riwayati thaniya, babu bukatar sai mun karanta riwaya ta biyu. Ina fata an gane. Dan haka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya kuma su imani, لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كركوريكي مكيانا كما مكيانكو واند سكي أبنن أبوكان سنجونا كنا سنسو تلقون إليهم بالمودة كنا ما سنونا مسقونا وقد كفروا بما جاءكم من الحق حقيقة سن كافر تي واو لنا واو الحال نيما لما نسكة تي أي حالة كونهم كفروا بما جاءكم من الحق alhalin sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya kuma ku kuma kuna san su Allah ya ce kar ku yi min haka ya'ani almushrikeena wal kuffara alladheena hum muharibuna lillahi wal rasulihi wal mu'minina wadanda suka zama suna yakar Allah suna yakar manzon Allah kuma suna yakar mu'minai alladheena shara'a Allahu adawatahum wa sara wa musaharamatuhum wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da mu yake su sannan kuma mu yi adawa da su ونهى كما يهني أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء الله يهنى مريكي سو أبوكي كو مريكي سو أبابان كونا كو مريكي سو أينهم واتو مجبن تالمري كما يدى الله يفعل أتكين سورة المائدة على رمى الله يتي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu cikin suratul maida ya ku masu imani la tattakhidul yahuda kar ku riki yahudawa wan nasara kar ku riki nasara awliya wadanda suke ma abota kauna ko ma abota soyayya gare ku wallahi wadannan kalan mutane guda biyu kuna ganin su billahi allazi la ilaha illa huwa babu wanda suka bane mu irin su ba sa kaunar mu ba sa san mu duk abin da zai faranta mana ba sa so Allah ya ce mu yi taka tsantsan mu yi hankali da su ba sa kaunar mu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya ce shahin su dai suna san shahi wannan kan haka ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah ya ce duk wanda ya jibinci lamarin su yana kaunar su wallahi ni ma na saka shi cikin su na loda shi a layin su yana nan tare da su da imanin sa da takawarsa duk ya koma irin na yahudu da nasara sulukinsa shigarsa da fitarsa duka daidai yake da yahudawa da nasara inna allaha la yahdi alqawma alfasiqina Allah yace wallahi Allah ba zai taba shiyar da mutane fasikai ba wa hadha tahdidun shadidun wa wa'idun akidun malamai suka ce wannan wata tsoratarwa ne mai tsanani wani narko ne kuma wanda yake tabbatacce mai karfi wanda idan mutane ba su yi hankali ba suka koma ba su da aiki sai kwaikwayon yahudawa a cikin mu'amalar su a cikin zamantakewar su a cikin ayyukan su a cikin sulukin su rigunan su sa kayan saka duk komai nasu dabi'un su da halayen su irin na arna Allah ya ce wallahi ina dabda loda ka alayin su zan loda ka alayin su inji Allah wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibinci lamarin kafirai Allah ya ce wallahi yana tare da su Allah ya sauwaki alarama Allah madaukakin sarki ya sake faɗa mana cikin suratu Ali Imran yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min duni mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani la tattakhidul ladhina ku la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina Allah ya ce waɗanda suke masu imani ba sa rikar waɗanda suke kafirai ko waɗanda suke bautawa koma bayan Allah a matsayin masoya awliya'a min dunil mu'minina Allah ya ce wa man yaf'al dhalika wanda duk ya aikata haka falaisa minallahi fi shay'in, shi a gurin Allah ba komai bane, illa an tattaqu minhum tuqa, sai fa idan zaka nuna musu yar kauna ce dan kawai kana neman wata kariya, kamar yadda Hatib din nan yayi. Hatib ba yayi haka ne dan ne nuna musu kauna ba, a'a yayi ne kawai saboda yana so ya kauce daga tutarwarsu. Ina fata an fahimta. Allah ya ce sai dai idan wannan ne, amma in ba wannan ba, a zahiri har cikin zuciyarka kana son kafiri, Allah ya ce wallahi ba ruwana da kai, illa anta taqumu min tuqa. Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu, Allah yana tsoratar da ku kanshi, wa ilallahi almasir, zuwa ga Allah ne makomar kowa take. An gane maganar da kyau ko? A wani guri alaramma Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul ladhina takfuru, نعم
والكفار أولياء
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خيرا. الله يأتي يا أيها الذين آمنوا يا كما سي إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. كاروكو ركي وقت أن نسكر ركي الدينكم أبو مولجي دواسا. Kuna ga yadda kafirai suke wasa da addinin, suke wa addinin mu izgilanci. Abun mamaki yau an wayi gari muna taya arna izgilanci da addinin musulunci. Yes? Mutum yazo yana izgilanci da azumi. Wai kaga wani an dauko shi wai akwari, wai ana zuba masa ruwa yana mashekira, ha ana ya daina wallahi azumin ne. Sai a sa gwaigwaigwaigwai na kyalkyala dariya kyal. Wai da addinin ake izgilanci. Imani ya bar mutane. تستهزئون سيتمي
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الله مدوكاكين سركي يتي ولا إن سألتهم دا ذاك ذوكما كتنبيه سنة ونين إزجلنتي دا الدين الله سنة إزجلنتي دا أزمي سنة كوميدي دا صلى التراويه كغانسا موسي إن إسكا دا غاشي أبيكي سن بيكي كاوننسو ويوان نهيني لما a zo a kafa masa kyamara shi sai ya shiga sai a jera mutum uku, wai ana cikin sallar tarawihin sai wani wai da shafaffiyar hoda a fuskarsa sai ya leko ta katanga irin alamun dodo ya zo din nan, sai shi kuma liman ya rikice a karatu sai ya jawo na kusa da shi zai gudu shi kuma sai ya fizge hannunsa sai a watsi da dariya. Allah ya ce idan ka tambaye su me yasa kuke haka, sai ce a na khudu wa nal'ab, wallahi wasa muke, ai mu ma musulmi ne, haba ai mu ma musulmi ne, ai ba wata matsala, kawai dan wasa ne dai muke yi. Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una, ka tambaye su yanzu Allah kuma da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgilanci. Allah ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kar ku kawo Allah uzuri, kun zama arna bayan da kuna da imani. Wallahi ka ji da kyau, kai da kake liking da kake sharing da kake subscribing irin waɗannan matsiyatan masu yi wa addini izgilanci a social media, a TikTok, a Facebook, a Snapchat, suna sake bidiyoyi na shegantaka kana bin su, kana following nasu, wallahi kai ma in kai wasa zaka shiga cikin su. Kuma Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, kada ka fartum ba da imaniku. Da haka anan yace la tattakhidul yahuda wa la tattakhidul allazina takhadu dinakum huzwan wa la'iba, kar ku riki waɗanda suka riki addinin ku abun wargi da wasa abin izgilanci su ne matsoyan ku. An gane magana da kyau ko? Innal ladhina utul kitaba min qablikum wal min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, daga cikin waɗanda suke kafirai da kuma waɗanda suke ahlul kitabi kafin ku, ku rike su maƙiya masoya. Allah ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minina, ku ji tsoron Allah in dai ku mu'minan gaskiya ne. Saboda haka ya ku ƴan uwa musulmi, wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane cewa kafiran nan ba za su taɓa raga mana ba. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa yukhrijuna ar-rasula, suna fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa iyyakum, kuma suna fitar da ku daga ainihin wato gidaddajinku, suna karkashe ku. An tu'minu billahi rabbikum, saboda kun yi imani da ubangijinku mahaliccinku. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya ce wannan shi ne ya sa a wani guri ya ce wa ma naqamu minhum illa Allah ya ce wa ma naqamu minhum, wallahi ba wani abu fa, ba wani laifi fa suka yi musu ba. Musulmi ba su yi wa kafirai laifin komai ba, ba abin da suka yi musu. Illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, kawai sun yi imani da Allah ne al-azizu mabuwayi al-hamid, abun godiya. Wanda ya cancanci yabo da gwaninta da godiya shi ne kaɗai suka yi imani da shi, ya zamanto ake musu wannan shegantakar da wannan iskanci. Jama'a, akwai sauran bayanai karkashin waɗannan ayoyi, kuma lokaci ya kure, don haka za mu dakata a nan. Akwai bayanai da muke so mu shigar. Bayani na farko dai, kamar yadda aka sani, duk shekara muna taimakon neman taimako na marayu domin ciyar da su da tufatar da su da sauran abubuwa. Ga account number, bana proposal ɗinmu miliyan 10 muke nema. Ban ji kun yi kabara ba? Miliyan 10 muke nema, kuma in Allah da hemun haɗa ta kafin a gama tafsirin nan na bana. In ta kama mu dinga rufe kofa muna cewa ƴan hizba su zagaya, kowa sai ya saka kafin ya tashi, to ba mu yi haka. Dan haka miliyan 10 za mu tara in Allah da, saboda muna da proposal na marayun da muke so da izinin Allah sai mun fitar da su daga kangi a wannan wata insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa gaba daya. Sannan account number din dai, kamar yadda aka sani, Unity Bank ne. Account number din shine 00521207 30, 00521207 30. Wannan shine account number din. Kuma a yanzu dai zero account muke da shi, muna buƙatar ainihin wato jama'ar sa kuɗi. Akwai mutum ɗaya wanda ya sa kuɗin sa, shine Abubakar Bomala Abdullahi, ya sa naira 200, shi tun kafin ma a sanar ya saka nasa, shine as-sabiqun al-awwaluna kenan. To Allah ya saka masa da alkhairi. Annabi ya ce duk mutumin da ya fara bude wata sadaka ko wani aikin alheri, to duk wanda ya biyo baya yana da ladan sa, kuma yana da ladan abin da ya aikata. To Allah ya ba mu ladan da mu da shi ga baki daya. Na'am. 00 account number din shine 00521207 30. Sai account name din shine Abubakar Yaya Arabi, bankin kuma shine Unity Bank. Da Allah, muna so jama'a mu gas kuɗi sun fara dira tun kafin a je ko ina. Akwai gidajen talabijin da gidajen radio da suka dauki nauyin wannan tafsiri za su fara sakawa. Na farko dai akwai Albani TV. Albani TV ana kama su akan Nansat kamar yadda dai aka sani. So dan haka za su sa wannan tafsiri daga karfe 8 zuwa 9 na dare PM. An gane? Wanda suka dauki wannan nauyin wannan karatun kuma shine Poma, ainihin wato National Chairman na Nakon, shine Alhaji Abubakar abuna Alhaji Jalaluddin Arabi, Allah ya saka masa da alkhairi. Saboda haka za su dinga nuna karatuna daga karfe 8 zuwa 9 awa daidai. Kaga daidai lokacin an gama sallar asham, an koma gida za a saurari karatun insha Allah. Sannan sai Captain TV. Captain TV su kuma daga karfe 9 zuwa 10 insha Allah. Daga karfe 9 zuwa 10 za su nuna. Shi kuma wanda ya dauki nauyin wannan karatu shine Assistant Financial Secretary na APC na kasa, shine Alhaji Dattuwa Alunkumo. Allah ya saka masa da alkhairi. Ba rama da ma ya dauki nauyin wannan karatu, bana ma ya dauki nauyi. Allah ya biya shi da aljanna. to sannan sai Africa TV 3 Africa TV 3 za su nuna wannan karatu amma shi rabin awa awa ne sai dai kuma bayan Ramadan za su ci gaba da saka karatun har sai ya kare gaba daya to su kuma za su dinga nuna wani daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na bin zuwa 9 afwan zuwa 9 shi ma Allah ya saka musu da alheri shi ma na FM na yamma na fata an gane shi kuma wanda ya dauki wannan nauyi shine Abu Fawzan Communication su suka dauki nauyin wannan tafsiri Allah ya biya su da aljanna sannan sai gidajen radio akwai Vision FM Vision FM za su sa wannan karatu a gidan radio daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 daidai lokacin da muka tashi daga wannan karatu za a sa karatun har zuwa lokacin shan ruwa to muna addu'a Allah ya saka wanda ya dauki nauyi shine sanata kuma tsohon sanata na Gombe ta Kudu kuma minista na transport shine Sa'idu Ahmad Alkali Allah ya saka masa da alheri ya biya shi da aljannar Firdausi so za a sa wannan karatu daga 6 zuwa 7 a Vision FM an gane ko sannan sai Amana FM Amana FM su ma za su nuna wannan za su sa wannan karatu daga karfe 12 zuwa karfe 1 na yamma ma'ana na rana kenan ko daga karfe 12 zuwa 1 na rana shi kuma wanda ya dauki wannan nauyi shine a chief accountant general na Gombe shine Alhaji Aminu Yuguda Allah madaukakin sarki ya biya shi da aljanna so daga karfe 12 zuwa karfe 1 to sannan sai Gombe Media Corporation GMC kenan su kuma gaskiya time din su bai riga ya zo mana ba dan haka sai zuwa gobe za mu sanar da nasu time din in Allah ya yarda wanda za su sa su ma a gidan television na GMC kuma ana kama sosai yanzu saboda an samu gyare-gyare an je an gyara gidan television din an sa musu inverter da komai yanzu ba shusha kuma babu dauke wuta an gane magana da kyau ko saboda haka su ma suna sakawa Allah ya saka musu da alheri za su saka wannan karatu Allah ya biya da aljanna wannan shine a takaice bayanan da zamu yi sai kuma sai menene shikenan ko to muna addu'a abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da ni da ku wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana sai gobe za mu dora inda muka tsaya in Allah ya yarda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته